Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na Joye Africa kan mita 102.5, Serodo Afani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord da kuma Niya. Haka kuma ana iya samun mu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar. To suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Asare assalamu alaikum barkamu da raka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka saki dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin kuma za ku ji hanyoyin wato alfanon hanyoyin sadarwar zamani yadda suke taimakawa wajen aikiwa da sakonni da kuma illan da suke yi idan muna da lokaci za ku ji yadda wasu bayan Allah suka gudanar da zanga zangar lumana a garin Melbaza a jihar Tawa domin daje gudanar da ayyukan gina kamfanin suminti da suka ce yana samarwa jama'ar su aikin yi sai kuma Aliyu Mustafa Sokoto da zai shigo da shirin labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya
a yau Litinin ne kuma wakilai ƴan majalisar wakilai ta Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat suka matsa don ganin an bayyana martanin su kan kishiyar kasidar bayanai da ƴan Republican suka fitar wanda ya zargi hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI da wuce gona da iri a binciken da suke yi kan katsalandan din da Russia ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016 ƴan majalisar waɗanda ba su da rinjaye a kwamitin kula da tattara bayanan sirri a majalisar na kira da a yi ƙuri'a domin ta share fage su faɗi ra'ayinsu akan bayanan sirrin da ƴan jam'iyyar Republican suka dogara a kai suka fitar da rahotonsu mai shafi hudu da ke zargin na FBI a makon jiya. A wata magana da shugaba Trump ya yi ta shafin Twitter a safiyar yau Litinin, Trump ya caccaki shugaban marasa rinjaye a kwamitin ɗan Democrat wanda yake yi wa lakabin ɗan tsirt Adam Schiff. Wakilin mai wakiltar jihar California ya kira kasidar ta ƴan Republican a zaman shafa hukumar FBI bakin fenti.
Duk wani sarin da ake yi cewa wanda ake zargi daga cikin waɗanda suka kai harin da aka kai a birnin Paris, Salah Abdusalam. Zai bayar da ƙarin bayani akan abin da ya faru ya watse a yau da aka fara shari'arsa a birnin Brussels inda aka tsawarsa matakan tsaro a kotun kuma aka cika makil da jama'a. Abdulsalam dan shekaru 28 ya bayyana a kotu saye da farar riga da kuma ya kuma aje gemu kuma mafi akasarin zamansa da ya yi a kotu bai ce komai ba ya kuma kiyaye tashi tsaye a lokacin da alkali ya umarce shi da yin hakan kuma ya kiyaye amsa tambayoyin da aka yi masa. Daga baya Abdulsalam ya ga laifin kafofin yaɗa labarai da zartar da hukunci a kansa gabanin ma ta saurare shi kuma ya ce ana ta bata musulmi babu gaira babu dalili ba tare da kautawa ba. Yan jarida sun rawaito ya ƙara da cewa na barwa Allah komai.
Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa matsayar da ƙasashen duniya suka cimma ta ƙirƙirar ƙasar Falasɗinu kafaɗa da Isra'ila sai ta yi tunanin yana ƙara wargajewa. A kuma lokacin da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a zirin Gaza suke ƙara taɓarɓarewa kuma zai iya kai ga a ƙasa zama a zirin na Gaza da shekarar ta 2020. Guterres ya soki Isra'ila akan ci gaba da gine-gine a sansanonin 'yan share wurin zaune tare da faɗaɗa su a yammacin kogin Jordan tare da a gabashin birnin Kudus yana mai cewa hakan ya keta ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Ya gaya wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare 'yancin Falasɗini cewa wannan babban cikas ne ga zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma dole a tsaida shi. Ya ƙara da cewa amfani da ƙarfi da tsokana na sakawa mutane tsoro da rashin yarda a cikin zukatansu. Sakataren ya nanata maganarsa ta cewa da Isra'ila da sabo ƙasar Falasɗinu za su iya ƙirƙirarin cewa birnin Kudus a matsayin babban birninsu, amma bai yi magana akan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ba. Na ayyana cewa Amurka za ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin na Kudus daga Tel Aviv a ƙarshen shekarar 2019.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban kasa Amurka Mike Pence ya fara ziyara aiki zuwa Arewa maso gabashin Asiya a wannan satin. Yana sa ran ziyartar kasashe 10 a wannan shekarar, ciki har da kokarin takawa Koriya ta Arewa birki a farfagandan ta da za ta yi da zuwanta wasannin Olympic a makwabciyarta ta Koriya ta Kudu. Wani jami'in fadar White House ya gaya wa manema labarai a safiyar Litinin kafin mataimakin shugaban kasan Pence ya bar Amurka cewa hukumomi a Washington ba sa son Koriya ta Arewa ta kwace bukon wasannin da farfagandanta. Mataimakin shugaban kasar a ziyarar da zai kai Tokyo a da Seoul wannan satin zai yi kokarin zafafa matsin lamban kan hukumomin Koriya ta Arewa su tsaya da ayyukansu na kera makamin nuclear da na makami mai linzami. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen Koriyoyin biyu suke tuntubar juna, kuma ake samun rahotannin cewa an sami sabanin ra'ayi tsakanin hukumomin da suke binnin Seoul din da Washington akan yadda za a tunkari Koriya ta Arewa. Labaran duniya ke nan, ku saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Amfani da hanyoyin sadarwar zamani da suka hada da Facebook, Instagram, text message, WhatsApp to go, Badu da dai sauransu suna taimakawa wajen gaggauta aikiwa da sakonni tare da ilmantar da jama'a. To sai dai kuma illan waɗannan hanyoyin sadarwa na kawo tashin tashina, kamar yadda architect Sa'adatu Aminu ke cewa ta shaidawa Ibrahim Abdulaziz a cikin wannan rahoton.
Yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa. Ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba. Ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a abunna a hanyar yada zumunta da yada zumunci na abunna social media. So inda a ce za a dan samu lokaci dai kadan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai, da zai fi abun nan za a fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawon din. Yanda ake yadawon in dai ba na gaskiya bane, gaskiya yana kawo illa daiwa, yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu.
Sheikh Malam Muhammad Lawal Dalladi yace ma abun mamaki ne wasu sun taba yin amfani da hotunan su lokacin da aka samu tashin bomb wanda mai rutsa da su a masallacin college'in su, to amma kuma sai aka yi amfani da irin waɗannan hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila a jihar Taraba. Yace a wannan ko ya ma bashi mamaki matuka.
Yanzu yawancin abin da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yadawa da jita-jita da gulma tsakanin al'umma. Don haka yana haifar da fitinu da yawa, yana haifar da tashin hankali da yawa. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai ran da nake kwance sai na bude Facebook ɗina. Kawai sai na ga ana faɗa a Mambila. Amma wanda ya ɗauko hoton sai ya ɗauko hoton bomb blast da aka yi a Jambutu cikin Jimeta. Sai sai yace gashi an kashe Fulani a Mambila, kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na Jambutu. Kawai sai tura masa nace ka ji tsoron Allah, ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai rinka haifarwa. So social media group a ta al'umma ya lalata al'umma da ƙarya, sun zama makareta, ana samun fitinu, ana yi abu kaza sai ka ji an yada shi, kaza ya faru, kaza ya faru, kuma yawanci ba gaskiya abin da ke faruwa ba kenan.
To yalla bai ko shin ma wace kafa ce tafi illa a cikin waɗannan kafofin sada zumunta? Haila yau dai ga malamin kwalejin kimiyya.
Wanda yafi illa shine wannan WhatsApp, domin WhatsApp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon, kake da inda kuma wanda ya tura masa sakon. Yana kunshi da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai share din su, to nan ne ma zaka dan samu sauki a cikin al'amuran, domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Don ana turo sakonni da yawa masu dumbin yawa wanda ba su da ma'ana, babu source, ba inda ka ce ina aka samu wannan abun, babu shi. Don haka wannan shi yafi kowane harkar social media illa, kuma ya kamata a ce mahukunta su yi wani abu a kai. Sannan mu a Najeriya bamu da statistics na ce okay WhatsApp nan sakonin da ke tura ta wurin mutane ne illa eh ma illa harkar kaza, bamu da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a kan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku alfanu da ku kuma illan yadda ake amfani da waɗannan wurin aikiwa da sakonnin ƙarya. A can garin Melbaza kuwa, Melbaza da ke cikin jihar Tawan jamhuriyar Nijar, jama'a ne suka gudanar da zanga-zanga na lumana domin dakatar da ayyukan gina kamfanin siminti. ga abin da daga cikin jagororin zanga-zangar Musa Ibro ke shedawa Haruna Mamman Bako.
Saboda an waye gari wanda gari daga gane shi aka maka dubo da kafin da kadi da kafin shi aka saka hankali aka jira ka tuba nan cewa za a zakuwa a kiran ce shekara uku wata za su samu aiki ko sai maharaka yi an ka waye gari an ka saka yau shekara bakwai cikin kwana bakwai cikin kwana uku ne abin da za a cika shekara uku an ka saka yau shekara bakwai abin ya zaba cikin dirisa gashi nan mun shiga cikin halin haƙura ga yana kafin yana cikin mutu kokai da kafin sun cika hannun miki ce ba
a dan shekara 2011 ne jim kadan bayan ya karbi madafan ikon janguriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya jagoranci bikin aza tubali na farko na gina sabon kamfanin simintin na Malbaza sauran jama'ar da suka halarci jerin gwanon na Lumana a garin na Malbaza yau da safi sun yi mana ƙarin bayani Musoma da Muhammad Nuhu Arzika wakilin ma'aikatan kamfanin simintin Malbaza
wanda yana nuna dan kwanin wa'angan ma'aikata a cikin garin Malbaza da kuma gunduma tawa gaba daya kun san asalin garin Malbaza girkashi yana kalkashin girka simintiri ga ta Malbaza nan ne ma'aikata ka aiki ka samu kudin nan aka sa a cikin garin Malbaza kowa ya yi amfani da su
Alhaji Yusuf Ahmad sunana a wannan zanga-zanga ta tafaru a yau ta nuna muna cewa da gaske mutanen Malbaza suna cikin wani hali
sunana domin ni amma sunana na gaskiya Hassan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun kai kuka ga Allah mun kai kuka ga magabata muna cikin wahala mata saboda namijin da duka ka abu a
Na na alimu mu ne kaila kore indiyawa da an kai an haddasa shi ne ba tare da laifin su ba muna da labari da sandika da ainihin wasu masu kudi a jina cikin kamfanin sun ka hada baki sun ka ce sun kai ma gwamnati ƙarya sun ka ce ga lahi indiyawa mu ba mu ga lahi indiya ba an ka kore su an ka hana musu inda kamfanin nan dan wata mabukata ta su matasan mu duk sun wace sun bar kasa
a daidai lokacin da ya karbi masu jerin gwanon wakilin gwamnati cewa da shugaban gunduma na Malbaza Malam Umar Ibro yayi musu jawabi kamar haka
kamin ku yi wanga jerin gwanon lalle matsala ta ma'aikatan gidan siminti cewa da isi matsala ce wanda mun ka isi ko da mun ka saka mun iske akwai matsala sosai ana kokari lalle ganin cewa an ciwo kan wannan matsala saboda ma'aikata ta tafiyar da aiki yanda ya kamata na hako na biyu kuma wannan sabuwar izin da anka kafa a ga cewa da an samu an yi da ayyuka da ya kamata saboda a ƙara yawan simintin da ake yi wannan bisa ga wannan niyya mun kai sai
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Malbaza a jamhuriyar Nishar
magani annan Allah na magani talakawa ma na magani ko ga dan tilan mukula da su tunda jirin gemin ne yamani shin jirin gemin ne ingila to ja ka da Italiya in yi dan
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC kamar yadda muka ga muku za ku kira mu ne domin ku bayyana mana ra'ayoyin ku akan illar hanyoyin kafan sada zumunta na zamani da suke yi wurin aikiwa da sakonni amma kafin nan a shakata da wannan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kira na farko daga Kaduna waye daga Kaduna
Yana da Ibrahim Bello Sokoto daga nan Kaduna ɗalibi mai karantar kimiyyar siyasa a Jami'ar Oxford University Sokoto.
To Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu da muke yi?
Gaskiya ra'ayina ya kamata gaskiya a sa tsaro sosai saboda mutane suna yaɗa labarai wanda bai da source. Kana zaune ana iya zuwa ce ma ga abu ya faru a guri kaza. Ko harkan karatu ko wani abu a ce an yi kaza. Alhalin ƙarya ne mutum yana ɗaki yana
Wai
tsara labari din tsara labari ya gaya yake gashi abu ya faru a halin kariya ne ko ya ka ya faru wata ke jaka a yanan gizo na Facebook sai ta sa kokota ya bar jam'iyyar APC mutane banne da yawa haka sun tsawon nan ba da suna ta
Wai nan mai Lai Ibrahim ya tsinke to mun samu kira daga Bauchi waye daga Bauchi
Ma'azu Gayu mai wake daga karamar hukumar isar garin jihar Bauchi.
To Ma'azu Gayu mai ra'ayinka game da wannan batu?
To alhamdulillah ni gaskiya a gani na wannan laifin mahukunta ne.
Me yasa ka ce haka?
Akwai dalili saboda duk abin da zai iya fitowa da sanin su duk abin da ake yi nan. Duk iya abin da ake gani abin da ake duk abin da ka sani suna da sanin su ni ra'ayina kenan.
Ɗan mutum ya kwance cikin ɗakin shi ya rubuta labarin ƙarya aika kana ganin mahukunta sun san da yayi haka?
To amma su suka buɗe wannan layin da ake yi kuma dama da niyyar haka suka yi.
To me ya kamata mu mutane su yi?
To wannan kuma ra'ayi mutane kuma inda za su gane. Kana ji ba?
Ina jinka.
Hello?
Ina jinka.
Yawwa, to ni a ra'ayina inda mutane za su gane irin waɗannan mutane duk tunda kowa da layinsa da lambarsa an san irin waɗanda suke irin wannan to hukuma ta yi aiki a kansu.
To mun gode ƙwarai Malam Ma'azu. Bari mu je Yobe. Waye daga jihar Yobe?
Malam Abubakar Kurkushe.
To Malam Abubakar, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shine in aka kama mai laifi kawai a hukunta shi, in har ana bari to shine yake kawo wannan matsala.
To mun gode Malam Abubakar, Allah ya sa mu mutunta wannan shawara naka kuma duba su auna su gani in ya cancanci. Muna magana ne akan shin wasu illoli kuke ganin waɗannan kafofin sadarwa na zamani suna haifarwa wurin aikiwa da sakonni. To mun samu kira daga Kaduna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi
ta'ala. Adamu Jeji daga kamfanin fashe dake Kaduna, Nigeria.
To Adamu Jeji, me ra'ayinka?
Ba shakka har ga Allah irin waɗannan abubuwa ba su dace kwarai da gaske.
To me ya kamata a yi?
Ma idan yawwa abin da ya kamata a yi gaskiya mu nan ƙasar an saki layuka kowa kawai ya samu layi barkatai ne na layukan wayannan wasu ba rijista gaba daya. Amma idan ka duba ka je ƙasar China za ka ga samun layin kawai na da matsala kaga ake kawo mallaki layin waya. Sannan ko ba shi ka kayan da mai magana na farko ya faɗi cewa an saki adin sakaka muna fata mun hukunta za su fitar da tsari wanda zai kasance hukunci a kan wanda za su riƙa tura sakunkuna musamman na tashin hankali wanda ba a yi ba ko kuma an yi a wani wuri a ɗauko a riƙa gabatarwa a cikin gashi nan ana yi a wuri kaza. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan ce.
To mun gode ƙwarai Adamu Jeje. Bari mu je Bauchi. Waye a jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, me ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina yana da kyau da mutane su gane shi harka na abin da ya shafi social media. Wato abu ne na wayar da kan al'umma da kuma sanarwa abu masu muhimmanci. Yana da kyau mutane su ɗauki abin mai muhimmanci ne mai kuma wayar da kan al'umma da ilmantar da su. Amma kar ka yi abin da za ka aibanta wani ko kuma ka zalunce wani ko kuma ka muzanta ma mutum ba kyau. Ka yi abin da zai kawo ci gaban wajenku da yankinku da kuma al'ummanku. Na gode mai magana Ayuba Garba, imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba Garba. Allah sa kuma sauran 'yan Najeriya sun ji wannan. Yanzu muna jihar Kebbi. Waye a jihar Kebbi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da Nasiru Mamman, reporter area Zuri Kebbi, sai wanda aka fi sani da Dan Nafi.
To Nasiru Mamman, me ra'ayinka game da wannan batun?
To ra'ayina game da wannan harka ta sada zumunta da ake korafi a kan shi tsakani da Allah, idan aka ce a kashe shi ko kuma illa shi yana da illa ta wani gini kuma bai da illa. Saboda abin da ya sa nake maka haka nan, saboda kaga idan manyanmu ba su son yin abu amma idan ana yin wannan abu ana watsawa ga duniya suna zuwa su yi sigara. Nunan ta taɓa samuwa gare mu nan Zuru, wani ya yi wannan gabatarci ga wani babba har abun ya so ya kawo cece kuce daga baya ya suka samu aka shirya su ne. Kaga ko mu ci gaba ne gare mu ba gaskiya maganar suke shi ko bai da wata illa gare mu. Ina godiya ni Nasiru Mamman, reporter area Zuri Kebbi, sai zan dafe.
To mun gode ma Nasiru, bari mu je jihar Taraba. Waye a jihar Taraba?
Bayero Ismaila Bamudiga mai samari Sardana local government Taraba state.
To Malam Ismaila, me ra'ayinka game da wannan batun?
Wannan batun gaskiya idan da son samu ne gwamnati ta ɗauki babban mataki ta kafa ma hukuma mai bincike irin wannan abubuwan domin abubuwan jita-jita ya ƙaru a social media ba ya ƙaru ma ana ƙirƙiro wa'ansu abubuwa wa'anda ka ga ma idan ka gan shi kai ma ka san wannan ƙarya tsibirarta. Misali abin da ya faru a Manbila, sai kaga an turo abubuwan da kai kana filin baka taba ganin wannan fili ba sai a ce maka amon da ya faru duka kuma social media ne
to mun gode Malam Isma'ila
da fatan ina ma gwamnati roko ta Allah ta dauki irin wannan mataki fara mataki kuma ta koma da wa'ansu kuma su gane kuransu
to mun gode kwarai da wannan shawara naka Allah ya sa mahukunta sun ji tare da duba wannan batun naka domin yin wani abu akai kuma da kiran Malam Isma'ila da Zarja Taraba ne muka kawo karshen wayanda za mu iya dauka yau sai ai kokari gobe ma an bude layi a kira mu domin bayyana ra'ayi a sabon maudu'i yanzu ga shirinmu na gaba
labaran wasanni
to tare da fatan mun same ku lami lafiya a wani sabon shiri na labaran wasanni muke tabon ku ga shirin dare da fara da labarin cewa Najeriya ba ta kisa ba ta sha kashi sosai a hannun kasar Morocco a gasar da suka yi jiya Lahadi na neman cin kofin zakarin Afirka inda su ƴan Morocco din suka zama kasar farko da ta dauki nauyin wannan irin kwallo din kuma suka yi nasara akan ta inda suka lallasa Najeriya da ci 4 da bako 1 a wasan nasu ƴan wasan Morocco da dama sun lallasa Najeriya din wajen saka kwallon su a cikin ragar Najeriya ɗaya daga cikin su shine Zakariya Hadraf wanda shi sau ma biyu yana saka kwallo a cikin ragar Najeriya din na biyun su shine Walid Elkarti wanda shi ma ya saka kwallo sannan Ayub Elkabi ya kammala cin na hudu da suka yi wa Najeriya kuma ta samu ta yi wasanni ne ma da ƴan wasanni guda 10 banda aka fita Eneje Moses saboda ya samu kati dorawa ta biyu. To bari mu dawo Amurka inda a karon farko kungiyar kwallon kafa ta Zarika Ruga ta Amurka din wato ta Philadelphia Eagles suka lashe kokonsu na farko na Super Bowl a karo na farko cikin kusan shekaru 60 banda suka samu nasara akan Patriots na New England da ci 41-33 a karon batta karfar da suka yi jiya a birnin Minneapolis na jihar Minnesota wanda nisan shi kusan kilomita 1700 daga Philadelphia amma wannan bai hana ƴan Philadelphia din ganin abin da ya faru su yi cincilin dokan tituna suna ta murna ba. Wannan shine karo na farko a cikin yunkuri guda biyu da ƴan Eagles na Philadelphia suka yi na cin wannan kofi din kuma wannan nasara din rabin da su samu irin ta tun shekarar 1960. Sai Korea ko kuma Koreyoyin duka guda biyu domin labarin da aka bayar na cewa wani babban kusa na gwamnatin Korea ta Arewa zai halarci wasannin motsa jiki na Olympics da za a bude ranar Juma'a nan mai zuwa Allah ya kai mu a birnin Pyeongchang na Korea ta Kudu ya kara kuzari da sha'awar wannan wasanni din a wurin mahalartansa da masu kallonsa. Ma'aikatar haɗin kai ta Korea ta Kudu ce ta ba da sanarwar cewa Kim Yong-nam wanda shine shugaban majalisar dokokin kasar Korea ta Arewa shine zai jagorancin ƴan Korea ta Arewa din zuwa wannan wasannin da za a fara ran Juma'a nan mai zuwa. Kuma ko bayan shi wannan babban bako na Korea ta Arewa Ari Lau shi kansa shugaban Korea ta Kudu din zai halarci wasannin tare da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da kuma Prime Minister kasar Japan wato Shinzo Abe abinda yake sa ake duban cewa wannan wata dama ce ta samun shugabannin kasashe daban-daban kuma gefe daya su tattauna ta hanyar diplomasiya domin warware rikicin da ake da ita Korea ta Arewa din. Ha kuma rahotanni sun ce wannan wasannin da za a yi inda da Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa duk za a tattaki tare a lokacin da za a yi bikin bude wasanni din wato zai kada jaddada matsayin da ita Koriya ta Kudu ta dade tana nunawa duniya cewa in dai an bi ta lallashi da tattaunawa da tuntubar juna ta irin waɗannan hanyoyi din ta diplomasiya to za a yi warware matsalolin da ake fuskanta da ita Koriya ta Arewa din. Juma'a abin da ya sauka labaran wasanni yau Litinin kenan sai wutan Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwana-kwanan nan ne sakataren harkokin wajen Amurka ya saki sanya Iran a cikin jerin kasashe 10 da suke zama abin damuwa saboda kyalewa da kuma ci gaba da keta ƴancin yin addini. Yanayin ƴancin addini a Iran har yanzu na cikin matsanancin yanayi. A wani rahoton masu rajin kare haƙƙin bil'adama na nuna cewa hukumomi sun sha ɗaukar matakai kan Shahram Isavi, matar Victor Beth Tambras, wadda a baya ya jagoranci cocin Pentecostal a Iran saboda kawai addinin da take bi wanda ya kai har aka yanke mata hukuncin daurin shekaru 5 a kurkuku wai domin an same ta da laifin da ya saba wa dokokin tsaron ƙasa a watan Yulin bara aka daura mijin na tsawon shekaru 10 a kurkuku sakamakon samun sa da makamancin irin wannan laifin haka shi ma dan Suramil ana zargin sa da laifuffukan da suka jibanci tsaron ƙasa saboda addinin sa da cocin da mahaifinsa yake jagoranta kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi nunin cewa gwamnatin ƙasar tana auna waɗanda suka yi radda suka shiga zama kristoci a Iran inda akalla aka daura mutum 10 shekaru masu yawa a fursuna a bara haka nan mabiya ɗarika ko addinin Bahai suna ci gaba da fuskantar danniya Ofishin kare haƙƙin bil'adama a Iran ta ba da rahoton cewa an gaya wa malamar addinin Bahai Azita Rafizade cewa za a yi mata sakin kusa da ƙarshe daga kurkuku idan ta tuba ta kuma ba da haƙuri kan koyar da addinin Bahai ta yanar gizo shi ma mijinta Payman Koshk Bagi malami kuma mamban al'ummar Bahai an kama su tare a shekarar 2015 an yanke musu hukunci akan laifuffukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma kasancewa cikin haramtacciyar kungiya ƴan kungiyar Bahai na cikin mutanen da aka dade ana musguna musu a Iran kamar yadda ya bayyana da cikakken bayani a cikin sabbin kasidu daga hukumomin ƙasar da jaridu da muryoyin da aka dauka da wasu majiyoyin da ita kungiyar Bahai ta ƙasa da ƙasa ta kikiro daga sabon rumbun adana bayanai da ta kikiro saka Iran a cikin jerin ƙasashe dake janyo damuwa ta musamman saboda ci gaba da keta ƴancin addinai na nuna muhimmancin da Amurka ta aza kan mutunta wannan ƴancin na bil'adama kamar yadda shugaba Donald Trump ya ayyana ranar 16 ga watan Janairu da aka ware a zaman ranar ƴancin addini yace Amurka na jagora kan ƴancin addini saboda bamu yarda cewa ƴancin walwalar addini na Amurkawa ne kadai yace ba gudu ba ja da baya a kudirin mu na sa ido kan musgunawa mutane saboda bambancin addini da kuma aiwatar da manufofi da za su karfafa ƴancin yin addini ta wannan kokari muke hankoran ganin ranar da mutane daga kowane addini za su gudanar da addinin su kamar yadda suka hakikance a zakatun su wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka idan kuna da wani bayani sai a rubuto wa editorial a VOA Washington DC lamba 20237 USA Za kuma ku iya bayani tare da duba editorials dinmu a VOA Editorials adreshi www.voanews.com/editorials.
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takaice.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa matsayar da kasashen duniya suka cimma ta kirkirar kasar Falasɗini kafada da kafada da Isra'ila sai ta yi tunanin yana ƙara wargajewa a kuma lokacin da harkokin zamantakewa da tattalin arziki a zirin Gaza suke ƙara tabarbarewa. An kashi daya daga cikin manyan masu binciken haramtaccen cinikin hauren giwa da na karkanda a fadin duniya. Jiya Lahadi ne aka sami Edmund Bradley Martin a mace a gidansa da alamun an daba masa wuya a wuka a wuyansa a gidansa dake birnin Nairobi, Kenya. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya fara ziyarar aiki zuwa arewa maso gabashin Asiya a wannan satin.
To madalla Da take tattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safe ku jiyo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin tsakan mai wuya na Aliyu Mustafa Sakwato yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Hafsat Dalla dan mai soro da take makaman domin gabatar da shirin sai Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu wannan lokaci wato engineer Justin ni Ladan Ibrahim ake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara samun lafiya alheri